Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey. Kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da download da niya da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Bayan kun gama jin labaran duniya.
Dukkan kuku ƴan asalin Bama ne.
Gwamnan jihar Borno Alhaji Kashin Shatima a lokacin da ya isa garin Bama jihar Borno inda yake da niyyar yin mako guda zuwa makonni biyu domin tabbatar ana gudanar da ayyukan sake gyara wannan gari domin jama'a su koma. Muna da ƙarin bayani. Ina kuma fatar za a kafarce ni domin a shirinmu na la'asar na ce muku an samu ɓullar annobar masassarar tsuntsaye a jamhuriyar Niger. To ba ta tsuntsaye ba ce, masassarar dabbobi ne kamar yadda kuka ji a rahoton da muka gabatar. To muna son mu ji ra'ayinku a kan yadda jama'a za su kare kansu bayan mun buɗe layukan waya.
To jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce idan ana so a ceci shirin tsagaita wuta da aka cimma kan rikicin Siriya, dole ne jiragen yaƙi na sama su daina shawagi a wasu muhimman ƙasar ta Siriya. A cewar Kerry, idan har aka haramta wa Siriya yin abin da ta saba yi a baya, wato kai hari kan fararen hula da fakewar cewa tana kai samame ne akan ƙungiyar Nusra, za a maido da zaman lafiya. Na yi amana cewa idan har muna so maido da zaman lafiya, dole ne mu hana shawagin duk wani jirgin sama a muhimman wurare cikin gaggawa domin a samu akai, wato a samu akai kayayyakin agaji, in ji Kerry. Dama dai Nusra da IS su ne ƙungiyoyi biyu da ba sa cikin shirin na tsagaita wuta, kuma a yadda aka tsara kamata yi Amurka da Rasha su haɗa kai su yaƙe su. Kerry ya ƙara jaddadawa a Rasha cewa Amurka a shirye take ta nemi mafita ta hanyar diflomasiya dangane da rikicin na Siriya. Hukumar bincike ta FBI a Amurka tana neman haɗin kan jama'a wajen gano wasu mutane biyu da ake zargin su suka fara tsintar wata jaka a gefen titin birnin New York. Jakar da ke ɗauke da ababen fashewa, wacce watakila ake tunanin tana da alaƙa da mutumin da ake zargi da harin da aka kai birnin da kuma New Jersey. A yau Laraba, hukumar ta FBI ta fitar da wannan sanarwa da kuma hotunan mutane biyun wanda aka ɗauka a ranar Asabar 17 ga watan Satumba a daidai sa'ar da bom ɗin ya tashi. Hukumar binciken ta ce mutanen sun ɗauki jakar, wacce aka ajiye tsakanin wasu gine-gine guda huɗu da kuma asalin inda bom ɗin ya tashi a birnin New York, amma kuma ita wannan jaka ba ta fashe ba. Sai dai kuma mun sun ce ana neman mutanen ne kawai domin su ba da shaida. Ta daidai aka tuhumi mutumin da ake zargi suna, wato yana da hannu a wannan hari, Ahmad Khan Rahami, mai shekaru 28 da laifin yin amfani da makamin ƙare dangi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu zanga-zanga sun yi arangama da 'yan sanda a birnin Charlotte da ke jihar North Carolina a nan Amurka, bayan da wani ɗan sanda baƙar fata ya harba wani baƙar fata har lahira a wani rukunin gidaje, lamarin da ya janyo aka datse zirga-zirgar ababen hawa a wata babbar hanya. Wannan arangama ta yi sanadin jikkatar mutane da dama, ciki har da 'yan sanda 16. 'Yan sanda sun ce harbin ya faru ne jiya Talata a lokacin da wasu jami'an tsaro suke neman wani mutum daban, inda suka yi kicibis da Keith Lamont Scott, mai shekaru 43, yana fita daga motarsa riƙe da bindiga. Shugaban rundunar 'yan sandan birnin na Charlotte ya gaya manema labarai cewa ɗan sandan ya harbi Scott ne, wato domin yana fuskantar barazana a lokacin da ya tunkare shi. Ya kuma ƙara da cewa an tsinci bindiga a wurin, sai dai hukumomin tsaron ba su yi wani ƙarin bayani ba dangane da irin bindigar da aka samu. Zaizayar ƙasa da ambaliyar ruwa da suka afkawa ƙasar Indonesia sun yi sanadin mutuwar mutane 20, yayin da rahotanni a yau Laraba ke cewa ana ci gaba da kwararar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a wasu sassan ƙasar. Lamarin dai ya fi shafar tsibirin Java, yayin da ruwa ya kai taƙin mita 2 kamar yadda hukumomi suka bayyana. Aƙalla mutane 16 aka tabbatar da mutuwarsu a wannan tsibiri, yayin da kuma ba a san inda wasu mutane 8 suke ba. Kakakin sashen kula da haɗura Enda Sirinwati ya ce ambaliyar ruwan ta fi shafar wasu larduna ne da suke yankin rafin Simanuk. A wasu yankunan kuma ambaliyar ruwan ta yi awon gaba da gidaje da dama, lamarin da ya tilasta sama da mutane 1,000 fucewa daga muhallansu.
Mahmud Lalo ya karanto labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wakilin sashen Hausa Haruna Daudabi ya koma da rahoton cewa yanzu haka gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shatima yana garin Bama, inda zai yi kimamin mako guda zuwa makonni biyu domin tabbatar aikin sake gyara ko kuma gina wannan gari yana tafiya yadda ya kamata, inda yake cewa
mun rasa sojojinmu ba iyaka, mun rasa civilian JTF ba iyaka. Akwai lokacin da an kashe vigilante fiye da 15 a rana daya. Ba abin da za mu ce muku illa mu ce jazakallahu alkhair.
Gwamnan jihar Borno Honorable Kashim Shatima kenan ke jawabi ga wasu jami'an tsaro a garin Bama lokacin da ya ziyarci garin Baman na kwace mako guda zuwa makonni biyu a tsakanin garin Bama zuwa Guza, da ya ce za su soma aikin gina waɗannan garuruwa. Mun dai kasance cikin tawagar gwamnan, inda gwamnan ya alƙawarin cewa
ku 500 da muka dauka ba mutanen Maiduguri bane, ba mutanen Munguno bane, ba mutanen Kano bane, ba mutanen Damasak bane. Dukkan ku ko ƴan asalin Bama ne, kuma mun zo da abinci, isheshen abinci da zai ishe ku. Amma akwai abu biyu da zan ga muku. Duk wanda zai je ya gaya wa abokan gabanmu asirin sojojinmu ko abin da muke ciki, to akwai Qur'ani za mu sa tsakaninmu da shi. Muna so ayi adalci, a ji tsoron Allah, ayi gaskiya, ayi aikin nan yadda ya cancanta ayi. Kowa za a bashi area ya je ya zauna. Mun kawo ku kusere kasanmu ne.
Shi ma komanda mai kula da shiya ta bakwai na rundunar sojan Najeriya da ke garin Maiduguri, Brigadier General Victor Igizogu, ya tabbatar wa gwamnan jihar Borno cewa zai kare lafiyar waɗannan ma'aikata.
Show you, sir, that we will not relent to keep the insurgent remnants at bay to ensure that our people come back to their normal life.
Ya ce, ina tabbatar maka cewa ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen gamawa da ɗaiɗaikun waɗannan ƴan ta'adda, da kuma ganin cewa mutanenmu sun ci gaba da rayuwarsu kamar yadda yake a baya. Shi ma shugaban ƙungiyar matasan sa-kai da ake kira civilian JTF, Malam Lawal Jafar, ya jaddada aniyarsu na kare wannan yanki.
Dan Allah, kamar yadda gwamna ya faɗa, ya kawo kayayyaki ma civilian JTF. Wannan kayan amana, dan Allah kar ya bata. Dan Allah, na roƙe ku civilian JTF. Kuma kafin gwamna ya wannan maganan, na kewaye ku da Qur'ani. Duk wanda ya zo yana da niyan aiki nan, Allah ya taimaka mu. Wanda ya zo ya cuci kasar nan, Allah ya sa Qur'ani ya ce shi.
To ko ya al'umman wannan gari ke ji ne na ganin cewa an soma aikin sake gina wannan gari?
Shatima Abdullahi, wannan gyara da kuke gani, kuna gani har Allah ya sa an kammala, za ku dawo ku ci gaba da zama yadda yake anan?
Insha Allah, tun da yanzu sakan ji kwanan baya mara director akan cewa duk kun ji zama ba ku zo. Zo na sannan a fara wannan aiki. Ai, dukan mun zo. Kuma muna kwana a nan.
Shekwana Bakura Habib.
Ya kuke ji?
Wallahi, abin godiya da Allah. So abin godiya da Allah, abin da ba mu yi sautin ba, dama Allah zai kawo masifa, kuma lokaci da zai dauka. Mu dogara da Allah shi ne abin da za mu yi godiya da, sai dai godiya da gwamna da federal government duka. Ba abu da za mu ce da illa godiya. Tun da kashe na ku duk suna yawo a cikin gari, ko ina za ka shiga kai aiki, to abin godiya da Allah.
Wasu ƴan asalin garin Bama kenan ke bayyana farin cikinsu game da wannan aiki da aka soma, wanda kuma gwamnan jihar Honorable Kashim Shatima ya alƙawarin kwashe mako guda a wannan gari na ganin cewa wannan aiki ya gudana yadda ya kamata. Haruna Daudabi, muryar Amurka daga garin Bama, jihar Borno a Najeriya.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan za mu buɗe layukan waya domin jin ra'ayinku a kan yadda jama'a za su kare kansu daga masasarar dabbobi.
Mu zauna lafiya, al'umma ta ƙasa ta kunce. mu kyautun da an yi a baya ko mun gani mu daina bakin cikin juna Allah ke magani mu bacin yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya sai kuje an tashi kallau yau lafiya bautar Allah muke Allah kuwa shine don daya mu bar bambanci na kabila ko addini
mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta kunjiya zama lawan lafiya shi ne ci gaban Najeriya
ku kankar zuciya mu cire hasada mu zubar da shi bashir cutar da mu mu ga yawo hukuma su Nigeria
ku zauna lafiya al'umma ta kasa ta kunjiya zama lawan lafiya shi ne ci gaban Nigeria
suna kuka inya yaran yin suka girma kan wahala ba tarbiya sai su zama na matsala a kasar mu ko don ba tarbiya mu zauna lafiya tarbiyan yara mu yi ba jira
mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta kunjiya zama lawan lafiya shi ne ci gaban
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To mun sami kira daga Taraba. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To muna danka.
Wa alaikum. Akan yana magana kan magana da ke ciwon dabbobi ne. Ya kamata duk wanda ke ciwon dabbobi ya san yanda zai kefance shi saboda kawai kita zai ci. Dan uwa da kuma gidaje gaba daya.
To ya sunan malamin?
Sunana da Musulman Unuboka daga Ibi.
To mun gode da wannan ra'ayi ko kuma shawara da ka bayar mun gode.
Na gode ne wa.
To mun samu kira daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Amma radion ka tana kunne ne? Lafiya kalau.
Lafiya ya aiki fa.
Alhamdulillah.
To madalla.
To muna jinka. To layin Abuja ya katse ma sauraro. To mun samu kira daga birnin Shehu Sokoto. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Hajjaji mai barka da waje.
Barka ka dai.
Amana da tsaya kina magana da Kabiru Abubakar Bala yanki shagarar local government Sokoto state tarayyar Najeriya.
To mun mi an ra'ayin ka yau.
To da yake yanzu na ne abin ga mai sauraron ku ne amma dai gaskiya ina son a dai min bayani akan abin da aka tattauna yau.
A to yau kai baka ma saurari rediyon ba ka kai kira muna magana ne akan masasaran dabbobi.
Yanzu na buda shi ina buda ina sauraron ku.
To muna magana ne akan masasaran dabbobi ya mutane za su kare kansu. To gashi kuma mun samu wani kira. Mun samu wani kiran daga Sokoto. Assalamu alaikum. To muna jinka. Kada ka dan daga murya ka kana? Ba ma jinka mallan na Sokoto. Ba ma jinka ne.
Ai ban ji abin da kake cewa ba.
Eh to ai ka kira ne. kana son ka muna daukan ra'ayi game da yadda za a kare kai, to shine bamu ji abin da kake fadi ba, nace ba a jinka. To mun sami kira daga Badin. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Dange. Wa alaikum assalam. Kuna magana da Ahulu Tasiri Bata.
To mallam Ahulu, muna jinka.
Dani shawara da zan bayar kamar irin wannan an taimaka da helicopter tunda shanu dai ba abin nan bane, bari a ce sun abin nan za mu samu sauƙin wannan al'amari.
Taimako da helicopter kamar me kenan?
Eto kamar barayin shanu da suke shiga daji suna tafiya da shanu, kin ga inda dan abubuwan da za a zagaya a sama za a din samu, za a samu sauƙi sosai.
Ai mu ba batun barayin shanu muke ba, batun ciwon da ake ɗauka daga dabbobi ne.
Okay.
To baka ji mu da kyau ba kenan. To ba komai, mun gode da wannan ra'ayi daka. Ma sauraro, an samu ɓulla a annoba masassarar dabbobi a jamhuriyar Nijar, shine muke son mu ji ra'ayinku akan shin yaya jama'a za su yi su kare kansu ne. To mun sami kira daga Barno. Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
To muna jinka. Eh muna jinka.
Wato dama ne shawaran da zan iya bayarwa a nan shine ba komai bane, don in har dai kasance an bar su za su iya fitowa waje daga makwabta, ya kamata a keke su kawai, shine mafi alaƙa.
To da wa muke magana?
Daga Muhammad ne, Muhammad Babaji ne daga Imojana, karamar hukumar Kwaya a Borno State.
To mun gode da wannan ra'ayi naka. To daga karamar hukumar Kwaya bari mu yi Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Hajiya Jummai, kuna tare da Adamu Jeje daga kamfanin fate da ke jihar Kaduna Najeriya.
To mallam Adamu, muna jinka.
Ra'ayi na gaskiya yana da kyau, tunda har an gano irin waɗannan masassaran dabbobi da ake fama da shi, to ya kamata a dau mataki irin abin da ya taɓa faruwa a 1982 lokacin da aka yi cutar bushiya a Najeriya. Waɗannan dabbobi duk da suke da irin waɗannan, kamata ya yi hukuma ta tattara irin waɗannan dabbobi gaba ɗaya, hallaka su. Sa'annan kuma jama'a su guji neman arhan nama, don arhan naman nan da mutane za su gani za su ga koda da cutar ne, amma mutane sai su ƙoƙarin su je su sayi wannan nama da niyyar su sai daga baya kuma sai ka ji an ƙare a asibiti, wasu ma har su rasa rayukansu. To yana da kyau, ba shakka tunda an gano hakan, hukuma ya kamata ta dau mataki akai, kuma ba hukuma haɗin kai wajen ganin an hallaka waɗannan dabbobi, kuma Allah muke roƙo ya kawo ƙarshen wannan al'amari, kar ya shigo mana shi ƙasarmu Najeriya inda ma.
To amin summa amin. To bari mu koma birnin Shehu Sokoto. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Hajji Aljumai Kabiru ne ya sake dawowa.
To wani abu kaman ce?
A dama ai ban bayani ba, baki faɗa mun ba, kuma na ji abin da ake tattauna a kan abin gan dabbobi, cutar dabbobi yadda ta samu ga kuma mutane.
Eh, to mi an ra'ayinka?
Akwai buƙatar ainihin kulawa musamman ga su environmental, waɗanda aka ce environmental officers. Gaskiya ya kamata a ce su sa ido sosai ga waɗanda ka shige da fita da kuma ainihin wuraren da aka kiwon dabbobi, haka a ga irin cututtukan da ke alaƙa da na karanta transfer daga ainihin dabba zuwa ga mutum, domin a ɗauki mataki. Sannan ya kamata waɗanda na kamu a keɓe su, dabbobin da ba su kamu ba su ma a keɓe su, saboda kada su zama contact da waɗanda na kamu har su yaɗa ta ga mutane. A nagode, mai magana Kabiru Abubakar wannan yaki ta ƙarar lokacin gami.
To mallam Kabiru, kai kana magana ƴan environmentalist, su jama'a muke neman ya za su yi su kare kansu.
Okay, to akwai buƙatar su ma jama'a a wayar da musu da kansu. Ai haƙƙin environmental ne su wayar da jama'a kansu kan irin yadda za ta tashi daga dabba zuwa ga mutum.
To mun gode mallam Kabiru, bari mu gangara can Adamawa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To muna jinka.
Buhari ne daga, yawa Buhari ne daga Rafi Alamurde.
To mallam Buhari,
a kira na ga wannan cutar dabbobi da suke faruwa, abin da za mu yi shi ne dai a matsa addu'a Allah ya kiyaye mu.
To amin summa amin mallam Buhari daga Adamawa bari mu yi Kano. Assalamu alaikum.
Amma alaikum salam. Sunana Muhammad Sani daga Dan Amina wanda yake a jihar Kano.
To muna jinka.
yawa wato wannan masiba da ta fara kafin nan dabbobi nake ta a cikin jikin Allah da kiyaye kuma bayan haka ina shawara akan su kan su makiyayen da su rika neman waɗanda za su ba su shawarwari na hankali kan harkar dabbobi.
To mun gode da wannan ra'ayi naka, kada kuma an nace ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu koma Adama. A to kashe rediyon ka malam, kashe.
To assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Yawa Hajjaji mai, kina tare da Dallunguda daga Falu Karamar Hukumar Gwik wanda aka fi ne aka fi sani da Dangote.
To Dangote mi an ra'ayinka?
Yawa ra'ayina nan shine kin san yanzu jama'a ya kamata su sa ido, domin wayanda suke makwabtaka da wurin za su fi sa ido, kuma jami'an shiga da fice su ma su taimaka su samu na ido. Jama'a kuma ya kamata su sa ido akan dabbobinsu, duk irin cutar da ya shiga ba a gane ba sai a kira hukuma su zo su duba domin a samu saukin wannan al'amari.
To Allah ya kawo mana sauki. To bari mu gangara jihar Kwara. Assalamu alaikum.
Ana alaikum salam wa rahmatullah. Mai magana Dallo Garba Dina mai blouse kala kala na Sifa Kwara daga Kwara a Najeriya. A gaskiya kamar irin wannan cutar ta bullu ta dabbobi a ƙasar Niger, sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya kare wannan jama'a na ƙasar Niger. Haka kuma ya kamata a ce mutane su kula ga wannan cutar, su sa ido, su yi takatsantsan, su bi duk hanyoyi na ganin cewa su kula da dabbobinsu, kamar irin yadda mutane za su kula da irin idan an ga dabbobin nan sun an canza suna da wannan cuta, to mutane su fuskanci mu'amala da su.
To mun gode. To daga Kwara bari mu yi jihar Nasarawa. Assalamu alaikum.
Amu alaikum salam Ajiya. Wato mai magana dai Bashir Tela ne daga nan Lafiyan Bare-bari headquarter na jihar Nasarawa.
To
to a gaskiya jama'a ya kamata ce mu kula mu nutsu. Yawancin makiyaya ko kuma masu kiwon dabbobi, idan dabba ba ta da lafiya, mutum da ya karatu ba bai san ta yadda za a yi mata lura ba da sauran kwayoyin da ya kamata ba ta, to kai tsaye sai mu ringa ɗauki matakin mana ana ma dabbobi a lura ko a ba su ɗin su magunguna. Yana da kyau idan dabbarka ba ta da lafiya da ka nemi masana ƙwararru wani sun ƙware a wani harkan. To insha Allah in dai ana hakan yawancin cututtuka na dabbobi ke fama da shi insha Allah za a magance.
To mun gode Malam Bashir Tela da wannan ra'ayi naka. To daga Nasara bari mu je jihar Ondo. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Ina Ilyas Kara da karamar hukumar Badugo Ondo State.
To muna jin ka.
To ina ganin yadda ya kamata a ɗauki mataki wajen kare irin waɗannan wata sharar na tsuntsaye. Ya kamata a kafa hukumomi a gundumomi wanda za a rinka kula da dabbobi wanda ake shigowa da su, kamar wanda ake shigowa da su musamman nan kurmi ko kuwa a kuyi kuyi gurare wanda ake shigowa da su, ya kamata a sa duk inda za a take da dabba ya kasance ana kula da su. In an samu irin waɗannan marasa lafiya, ya kamata irin waɗannan kamata ya mara duk gabaɗaya irin garkahe su nan a daina yadda mutane suna amfani da shi.
To mun gode. To daga Ondo sai jihar Niger. Assalamu alaikum.
Alaikum salam. Sajan zamanin Amurka kina magana da Bala ne wato muna daga Bushishi ya Niger da ke tarayyar Najeriya.
To muna jin ka.
To a gaskiya wannan cutar da bulla a jihar Niger na ciwon dabbobin ga ya kamata ke bantan sun da wuri tun ba su shiga cikin yan uwa sun yada yan uwa ba. To da suka ji aka bari suka shiga yan uwa sun yada yan uwa, to shi ne banna zuwa cikin ƙasa zai shiga ƙasashen duniya da yawa. Amma idan aka gaggauta sun ɗauka mataki to zai kawo insha Allah ba sa bi ga wasu jihohi da wasu kasashe ba, balle mu Najeriya muke makwata da mu da su. Da fatan Allah tsare cutar daga bakin wurin nan.
To amin summa amin. To sai kuma Jigawa. Assalamu alaikum.
Aya aminu alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
To muna jin ka.
Kina tare da Suleiman M Sani dake cikin garin Kwalam, Taura local government Jigawa state.
To. To Malam Suleiman muna jin ka. To da alama wannan malami Malam Sule daga can Kwalam jihar Jigawa line ta katse. Muna to amma gobe ma rana ce, muna dai karawa gode ma dukkan masu sauraron mu kuma ku kuma yan Nijar mun ji shiru ba mu ji daga gare ku ba, muna fatan ba network ba ne. Mun gode.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Tuni alamu suka nuna yakin basasar kasar Sudan ta kudu da aka kwashe shekaru biyu ana gwabzawa ya kawo ƙarshe. A watan Agusta bara ne shugaban kasar Salva Kiir da Riek Machar suka rattaba hannu kan yarjejeniyar samun zaman lafiya wacce ta kawo ƙarshen rikicin. Yarjejeniyar da ta tabbatar da Salva Kiir a matsayin shugaban kasa, shi kuma Riek Machar a matsayin mataimakin shugaba. Amma ƴan watanni bayan Riek Machar ya koma Sudan ta kudu da niyyar ci gaba da riƙe mukaminsa na mataimakin shugaban ƙasa, rikici ya sake barkewa. Hakan ya sa Riek Machar ya fice daga ƙasar. Ɗaya daga munanan al'amura game da yaƙin basasar na Sudan ta kudu shine yadda ake tilastawa yara ƴan ƙasa da shekaru 18 shiga aikin soja. Ƙungiyar tallafawa yara ƙanana ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake cewa UNICEF a takaice ta ce mafi yawan yaran ƴan ƙasa da shekaru 15 ne. Tun lokacin da aka fara yaƙin basasa a Sudan ta kudu a watan Disambar shekarar 2013. Sama da yara 16,000 ne aka tilastawa daukan makamai daga dukkan bangarorin guda biyu. UNICEF ta bada rahoton yadda ake daukan yara aikin soji tun ranar 7 ga watan Yuli bayan tarzoma ta barke. Duk bangarorin guda biyu suna amfani da dabarun da suka hada har da tsoratarwa da tilastawa ga iyayen yaran domin su bar musu yaran. Amurka ta damu matuka ga rahoton da UNICEF ta gabatar. Ta ce, "Babban kiran mu anan shine ganin an kawo ƙarshen rikicin na Sudan ta Kudu. Sannan muna kira da a kawo ƙarshen dauka da kuma amfani da yara a matsayin mayaka." A ƙarƙashin dokar Amurka, duk wanda aka samu da hannu wajen daukar yara domin aikin soji zai fuskanci hukunci, hakanan zai iya fuskantar takunkumin Majalisar Ɗinkin Duniya. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya faɗa a wata sanarwa da ya gabatar a rubuce cewa kawo ƙarshen daukan yara da kuma amfani da su da ƙungiyoyi masu dauke da makamai ke yi a ƙasar Sudan ta Kudu shine abin da Amurka tafi bayo muhimmanci. Mun kudira aniyar ganin an hukunta duk wanda yake da alhakin aikata wannan abu na daukan yara a matsayin soja. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka,
wanda kuma shine ya kawo mu ga takaitattun labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce idan har ana so a ci shirin tsagaita wuta da aka cimma kan rikicin Siriya, dole ne jiragen yaki na sama su daina shawagi a wasu muhimman sassan kasar. A cewar Kerry, idan har aka haramta wa Siriya yin abin da ta saba yi a baya, wato kai hari kan fararen hula da fakewar cewa tana kai samame ne kan kungiyar Nusra, za a maido da zaman lafiya. Dama dai Nusra da IS su ne kungiyoyi biyu da ba sa cikin shirin na tsagaita wuta, kuma a yadda aka tsara kamata ya yi Amurka da Rasha su haɗa kai su yaƙe su. Kerry ya ƙara jaddadawa Rasha cewa Amurka a shirye take ta nemi mafita ta hanyar diplomasiya dangane da rikicin na Siriya. Zaizayar ƙasa da ambaliyar ruwa da suka afkawa a ƙasar Indonesia sun yi sanadin mutuwar mutane 20, yayin da rahotanni a yau Laraba ke cewa ana ci gaba da kwararar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a wasu sassan ƙasar. Lambarin da ya fi shafar tsibirin Java, yayin da ruwa ya kai taƙin mita 2 kamar yadda hukumomi suka bayyana. Aƙalla mutane 16 aka tabbatar da mutuwarsu a wannan tsibiri, yayin da kuma ba a san inda wasu mutane 8 suke ba. Kakakin sashen kula da haɗura inda Tris Nawati ya ce ambaliyar ruwan ta fi wasu wato shafar wasu larduna ne da suke yankin rafin Simanuk.
To Allah ya sauke. Masu sauraro, ƙarshen shirinmu na yau kenan, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa a madadin dukkan waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da wannan shirin, Jummai Ali ke fatar mu kwana lafiya.